أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم التناد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawwa masu albarka barkamu da arzikin hallara wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu a cikin littafin alqur'ani mai tsarki tare da fassara akan fahimtar magabata karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci na juma'a na tunawa da malaminmu na sunna al-sheikh abubakar mahmud gumi Allah ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan a anguwar kasuwar kaji a cikin garin azare karamar hukumar katagum jihar bauchi najeriya yau da yardar Allah mun sha ruwa na takwas a cikin wannan wata na alfarma watan Ramadana shekarar hijira 1447 wanda kuma yake daidai da 25 ga watan 2 miladiya shekara 2026 muna karatu a cikin suratul hijr mai albarka mun yi karatu zuwa aya ta 26 muka fara karatu kuma sai lokaci ya kare mana jiya insha Allah ta'ala yau za mu koma kan wannan aya mu karanta abin da ya sauka mu ci gaba zuwa yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu iko ga wata 2000 na gani a 1000 na gani a cikin takaddun tambayoyi amma ba a ce komai akan ta ba kuma na san duk rinsi ta marayu ce na'am to ban ga takaddar ba gaskiya ko da in akwai takaddar ma dai ba ai magana dubu ba a ciki to ba ai magana dubu ba a ciki
wai ko ta aramma ta marayu ce shi kuma aramma ba maraya bane Allah ya saka da alheri Allah ya biya bukata idda nufi wannan takarda take da fatan an sha ruwa lafiya yace to neman addu'a ne a mahaifinsa da yake fama da matsanancin jinya Allah ya bashi lafiya ya sa aikin da za a yi ai a sa'a yace dan Allah mallam yace wallahi babana yana jin jiki sosai sunansa Alhaji Lamara Tambari to ubangiji Allah ta'ala ya bashi lafiya amin Allah ya yaye masa Allah ya tashi kafadinsa amin ubangiji Allah ya sa ya ci jarrabawar jinya ya sa zakar jiki ne amin ko kuma Allah ya ba kula dan dawainiya sauran marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya ka saukake musu aikin da za a yi masa ubangiji Allah ya sa a dace Allah ya sa ya asara wannan kuma yana cewa muna neman addu'ar malam da sauran yan uwa wata baiwar Allah tana fama da jinya an kasa gane meye kamar jinnu kamar hauka amma tana komai da kanta amma ba ta sallah da sauran ibadu tana dauke da juna wasu na cewa akwai masu junan da suke haka shine muke roƙon ƴan uwa ta addu'a ubangiji Allah ya ba ta lafiya Allah subhanahu wataala ya yaye mata sannan sallolin da ba ta yi ba ya za a yi wassala dai matukan jinya ce da ta shafi tabin hankali to babu shari'a akan ta daidai lokacin da wannan jinya take kanta to ko da ta samu sauki ba za ta rama sallah ba saboda dukkan wanda hankalinsa ya gushe to shari'a ta tashi daga kansa daga cikin sharuɗa na taklifi a musulunci akwai balaga da hankali da zaran mutum ya rasa hankali kuma wannan hankalin tafiya yayi ba lulluɓa yayi ba akwai lulluɓar hankali kamar bacci kamar tsuma kamar maye wannan lulluɓa hankalin yayi ba tafiya yayi ba amma hauka da farfadiya hankalin tafiya yake to duk wanda hankali ya tafi daga gare shi to shari'a ba ta masa umarni ba ta masa hali idan ya dawo cikin wa'ayinsa cikin hayyacinsa cikin hankalinsa to zai ci gaba da abin da ya rage ne ba zai kuma koma ya rama abin da ya wuce ba Allah ta'ala ya ba ta lafiya kuma tunda akwai juna yana da kyau ku yi kokari ku ga cewa kun samu ƙwararren likitan ruhi ko likitan abana mahaukata
wala Allah jinya ce da take da alaka da irin ta mahaukata ai gaggawa daukan mataki tun bata yi nisa ba. Allah ya ba ta lafiya. Wannan yake cewa shin Allah cikin rahamarsa yakan amsa addu'ar bawa koda bawan bai cika sharuɗan addu'a ba? To dukkan abin da aka ce masa sharaɗi idan babu shi to ibada ba ta yiwuwa. Don haka idan ka ce sharaɗi na addu'a to indai bai cika sharaɗin addu'a ba Allah ba zai karɓi addu'a ta ba. Idan kuma Allah ya karɓi addu'ar mutum bai cika sharuɗan addu'a ba to wannan addu'a ta zama wannan amsawa ta zama istidraji. Bukatar da aka biya masa ta zama talala. Amma asali sharaɗin addu'a kamar ikhlasi ba, ƙarfin niyya. Ya za a yi mutum ya yi addu'a da shirka Allah ya karɓa. Sannan haka ba a addu'a a cikin saɓo, ruwan da ya yi addu'a a cikin saɓo Allah ba zai karɓa ba. Ko ya yi addu'a cikin yanke zumunci Allah ba zai karɓa ba. Ire-iren waɗannan su ne sharuɗan addu'a. Idan mutum ya saba wa sharuɗan Allah ba zai karɓa ba. Hakan nan sharaɗi ne mai addu'a ya zama yana da tsarkin bayan tsarkin zuciya, yana da tsarkin aiki, yana ta'amuli da halal. Idan mutum zai ci haram, ya sha haram, ya saka haram, ya hau haram, ya ciyar da haram, ya biya da haram, ba zai addu'a Allah ya karɓa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wani mutumi da ya haɗa siffofin ladabi na addu'a, irin siffofin da kowace ɗaya ta kai Allah ya karɓa. Matafiyi ne, gashi kuma alamar gajiya tare da shi, alamar abin tausayi, alamar mai kankan da kai. Gashi kuma ya ɗaga hannayensa sama, gashi kuma yana kiran Allah. Allah yana zuwa a riƙa kiransa ana masa magiya, yana ya rab ya rab ya rab. Amma abincinsa haramun ne, abin shansa haramun ne, tufafinsa haramun ne, kuma dama an goya shi da haram. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce anna yustajabu lidhalik, irin wannan ta yaya ma za a amsa masa? To kaga idan irin waɗannan kwama talace ta tare da mutum to baka cewa yayi Allah zai karɓa mata. Ka'idar Allah shine ba zai karɓa ba. Idan kuma ya karɓa to ta lalace. Kana sabo kuma in ka roƙa sai kaga an baka. Kana haramiya kuma in ka roƙa sai kaga an baka. Kana shirka kuma in ka roƙa sai kaga an baka. To ta lalace. Akwai ranakin dillanci. Amma asalin addu'a safiya ta cacciya wanda Allah zai karɓa ya biya wa bawa bukata kuma ta zame masa rabo duniya da lahira to sai ya cika sharuɗan ta. Amma illa dubba ne, su la dubba ana iya kawar da kai. Mutum yana iya samun biyan bukatarsa idan ya gaza a wasu la dubba cikin la dubban addu'a, amma ban da sharaɗi. La dubba kuma shine kamar lura da lokaci, lura da yanayi, ɗaga hannaye, yawan kirari da magiya, su yana cikin la dubba waɗannan. To idan mutum ya rasa wani abu daga cikinsu, ta yiwu Allah ta'ala ya biya masa bukata. Wannan gazawa ce ta ɗan adam, amma ba sharaɗi ba. Wala Allah kana da bukatar ka bambance tsakanin kuma sharaɗi da ladabi. Ya sake cewa Allah ya fi amsa addu'ar bayi cikin sallar qiyamul layli, kuma yaya manzo Allah sallama yake sallar dare? To Allah madaukakin sarki ba za a ce ya fi amsa addu'ar bayi cikin sallar qiyamul layli kadai ai shiru ba. Lokuta da daman maki da Allah yake amsa addu'a a cikin su suna da yawa. Yana amsa addu'a a cikin sujada koda ba ta sallar dare bace ba. Sannan yana amsa addu'a bayan aikin ibada koda ba da dare aka yi shi ba. Yana amsa addu'a lokacin ruwan sama ko bayan daukewar ruwan sama koda ba na dare bane ba. Yana amsa addu'a a halin tafiya koda ba tafiyar dare bace ba. Amma lokacin dare, daren ma sulusun ƙarshe, yana da wata falala ta musamman. Wannan kuma ba wai addu'a kadai ba, tsayuwa a yi sallah a bauta wa Allah a wannan lokacin yana da falala ta musamman. Allah madaukakin sarki yana son bayi masu tsayuwa a irin wannan lokaci, su nesanta jikinsu daga wurin kwanciya, ta tajafa zunubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun.
masu nesanta gangan jikinsu, gefen jikinsu daga wurin kwanciya, suna bauta wa Ubangijinsu, suna kwaɗayin abin da ke wajensa na rahama, suna tsoron azabar da ya tanadawa waɗanda suka kangare masa, kuma suna ciyarwa daga arzikin da Allah ya ba su. Allah ya ce ba wata rai da ta san irin tanadin da Allah ya musu na sakamako, irin waɗannan bayi da aka siffanta su da kiyamun layl. Don haka falala ce amma a dunkule ba kadai magana ce akan karɓan addu'a ba, magana ce akan yardar Allah da bawa da kuma samun kusacinsa zuwa gare shi subhanahu wata'ala. To wannan umuman a dunkule yana daga cikin abin da sallar dare ainihin wato ke haifarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallah mafi daraja mafi falala bayan sallar farilla, to ba ya sallar dare. To kaga wannan ba magana addu'a kadai ake ba, ba ya sallar dare. Kuma darajar sallar dare Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layl. Duk wanda ya tsaya tare da liman har liman ya idar da sallarsa, za a rubuta masa kamar ya kwana yana sallah. So sallah ce ta bayin Allah na kwarai, sallah ce ta waɗanda suke da kamalar imani. Ba kowa ne yake iya nisantan wurin kwanciya ya tsaya don yin sallah da daddare ba. To idan mutum ya yi amfani da wannan damar ya yi addu'a kuma, to addu'arsa kamar yankan wuka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Ubangijinmu yana sauka zuwa saman duniya lokacin da ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe ya rage, a daidai lokacin da bayin Allah suke cikin bacci, Allah yana cewa wa zai nemi gafara ta da gafarta masa, wa zai roƙe ni na bashi, wa zai nemi tsari na in tsare shi. Yayin da alfijir ya zo zai keto, to daga wannan lokaci alfijir yana ketowa, to wannan dama kuma ta kufce sai gobe idan Allah ya kai. Sannan ya ce ya Annabi sallama yake sallar dare, yana sallar dare raka'a biyu masu kyau, yayi biyu masu kyau yayi sallama kyau da tsawo, yayi sallama yayi biyu masu kyau da tsawo yayi sallama sai dan huta, sai ya sake yin biyu masu kyau da tsawo yayi sallama, sai ya sake biyu masu kyau da tsawo yayi sallama sai ya huta. In ya tashi sai yayi biyu shafa'i sai yayi daya wutur. Nana Aisha radiyallahu anha ita ta siffanta siffar sallar Annabi sallama ta dare, tace kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Abdullahi ibn Umar cikin hadisin sa ingantacce yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatul layli mathna mathna fa idha khashiya ahadukum subha falyusalli rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad salla. Yace sallar dare raka'a biyu, idan ɗayan ku ya ji tsoron gari zai iya wayewa, to sai ya raka'a ɗaya ya samu wuturi a ƙarshe. Da haka biyu ake. A wannan lokacin akwai limaman da suke miƙewa su yi huɗu da mutane. Wannan fahimta ce wacce tana da rauni. Mamun da suke binka ba su san raka'a nawa za ka yi ba kenan. Kuma mamu yana da haƙƙi, sallar daren nan da kuke gani ita ma fa yadda take raka'a biyu nan haka, in ka miƙe ka tafi ta uku da rafkanwa sai ka yi sujjada ba'di. Idan ka miƙe kai tafi ta uku sai ka tuna, to dawowa za ka yi fa ka zauna, domin biyu ce uku ƙari ne, sai ka yi tahiyya sai ka yi sallama sai ka yi ba'di don ka yi ƙari. To ba a miƙewa a tafi hudu gaba daya, sai dai in biyar za ka yi wuturi zalla an samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko za ka yi bakwai a jere, ko za ka yi tara a jere, ko sha ɗayan a jere, sallar ka fita zama gaba ɗayan ta wuturi. Amma hudu a jere kuma wala Allah, saboda wannan hadisin nana na Aisha ne, shi kuma hadisin malaman fiqh sun fassara shi sun ce tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar dare biyu ne, to hudun da take nufi ba tana nufin haɗe su yake ba, tana nufin ya yi hudu ne ya huta, ya yi hudu ya huta sannan sai ya uku. Duk da Imam Zurqani Allah ya masa rahama cikin sharhin da yayi wa Muwatta ta Imam Malik, ya yi fashin baki akan wannan sosai karkashin hadisin salatul layli matna matna. Daga ƙarshe yana neman addu'a a wajen malam da sauran jama'a, Allah ta'ala ya amsa mana baki ɗaya, Allah ya shiga cikin lamura. Da fatan malam ya sha ruwa lafiya, menene matsayin saka suna takwara a musulunci? Wato yin mai suna kenan shine takwara. Wannan yana da kyau sosai, yana da asali a musulunci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafara, Abubakar yayi tafara, Umar yayi tafara, Ali yayi tafara, Uthman yayi tafara, bayan Allah na kurin sahabbai sun yi tafara. Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi masa haifuwa yace wulida liyal lailata gulamun wasammaituhu bismi abi ibrahim, a daren jiya an haifa min yaro sai na sa masa sunan babana Ibrahim. Kaga yayi mai sunan sai nayi masa sunan babana Ibrahim, yana nufin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Da haka sai shi Ibrahim da aka haifa sai ya zama jika kenan ga Annabi Ibrahim, an masa mai suna. Kamar yadda sayyidina Abubakar yayi wa surikinsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mai suna, yana da ɗa Muhammad ibn Abi Bakr. Ali ibn Abi Talib yayi wa manzon Allah mai suna Muhammad, yayi wa Umar mai suna, yayi wa Uthman mai suna, duk a gidan sayyidina Ali. Don haka yin mai suna wata alfarma ce da take ƙara danƙon zumunci da danƙon soyayya. Wanda ya san daɗinta, ya san gardinta, to ba zai haye mata ba. Duk da a wannan zamanin muna samun juyin juya hali, ana fitar da mu daga abin da muka gada iyaye da kakanni. Wannan al'ada ko wannan martaba ta yin mai suna, wato al'amari ne wanda yake gina zumunci. Duk wanda kai masa mai suna, to ka ƙare masa kauna. Duk wanda ya yi maka mai suna, ya rasa mai zai baka ne. Saboda ɗa ne fa ya haifa, ya yi sha'awar ya sa masa sunanka, ya rika kiransa da wannan sunan, ya rika ganinsa da wannan sunan. Inda a ce bai son tunawa da kai, inda a ce kana so sa masa rai, inda a ce tsakaninka da shi akwai wani hikdi ko gilli, ba zai yi fatar ya rika jin sunanka a gidansa yana tashi, ko ya rika ganin wanda za a ce wannan sunanka ba. So ya nuna tsakaninka da shi a zuciya babu wani abu sai zallan ƙauna da zunzurutun ƙauna. Kuma kyauta ce irin wacce ba a sayanta da kuɗi, kyauta ce wacce ba ta da wani madadi, kyauta ce da take bayyanar da hakikanin ƙaunar da ke cikin zuciya, cewa ina ƙaunarka, ina son ka, kuma ban ni da abin da zan baka da ya kai wannan. Jama'a an gane? Saka mai suna ya fi kyautar kuɗi, saka mai suna ya fi kyautar gida, saka mai suna ya fi kyautar mota, saka mai suna ya fi kowace irin alfarma. Sannan yana wanzar da dangantaka, domin wanda aka yi wa mai suna, to duyan da aka kai aka komo sunansa zai rinka kewayawa, yana juyowa kuma ana tuna shi. Amma idan ana shafe sunayen babu mai suna, ka tashi kai gidanka kai baka mai suna, kawai su ko sai dai ka kirkira, sai dai ka kirkira, a sa Ashfaq, a sa Hamid, a sa Hamud, a sa gasunan dai, shikenan gidanka haka ya kare, da iyayenka da kakanninka da danginka da surukanka duk gaba ɗaya ka sallama su, ka kirkiri wasu sunaye, baka gina dangantaka ba, baka gina zumunci ba. An gane ko? Kai kuma idan aka yi maka mai suna, to ka sani cewa an gama yi maka alfarma. Idan aka yi maka mai suna, to an gama yi maka taimako, an gama girmama ka. Jama'a an gane? To wannan al'amari ne, wato wanda ya shafe shi shi yake saninsa, wanda bai shafe shi ba baya saninsa. Na yi mai suna, amma mai suna kuma saboda daɗin haka yasa nake son na ji an yi mai suna, kuma har gobe nake sha'awar na yi mai suna. Ni ban yadda suna ya tafi haka ba. Idan aka mun haifuwa ban yadda suna ya tafi haka ba, sai na nemi wani na masa mai suna, saboda yana da muhimmanci. Ni ma mai sunan wani ne, kuma ba na manta mai sunana, kuma har gobe in dalili ya yi nakan ce ni mai sunan wane ne. Idan gaba ta karya wuri ya yi wuri, idan na ce ni mai sunan wane ne, to sai kaga waɗanda suka san wanan suna ta mamaki, an tuno shi, kuma ana mamaki, ana hararo dangantakar, kuma ana ganin cewa lallai alaƙa ta kai alaƙa, lallai kusaci ya kai kusaci. To haka mai suna yake. To dala kar a watsar da wannan al'amarin. Magabata sun yi, mu ma mu ci gaba da yi. An gane ko? Allah ya raya, Allah ya sanya albarka. Allah shi tayyiba. Amin. Takaddun sun danya waita ina gani ya kamata mu daka tafsiri fa muka zo. Yawwa, ya kamata mu hakura haka. Na'am. Allah ran ma yana mintunin wata addu'a wani bawan Allah daga cikin ƴan uwa da suke zaune da su wajen tafsirin nan, ya roki ƴan uwa su taya shi da addu'a. Shi da iyalansa yana roƙon a sa su addu'a wa Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya shiga cikin lamarinsu, ya takaita fitina, Allah ya kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya, Allah ya kawo haɗin kai da fahimtar juna, Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita tsakani, Allah ya tsayyaba rayuwa, Allah ya ba ku kwanciyar hankali, Allah ya tsarkake rayuwa, ya sa albarka cikin dukkan abin da ya ba ku. Allah ramma za mu tashi faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hamadin masnun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم.
Ubangiji ta'ala ya ce wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hamadin masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Allah ya ce haqiqa khalaqnal insana, mu mun halicci mutum, min salsalin daga tabo bushashshe, min hamadin na yunku baki, masnunin wanda yake mai wari. Allah yake wal janna khalaqnahu min qablu, al jani kuma wato iblis, khalaqnahu min qablu, mun halicce shi tun gabanin halittar mutum, min nari samum, daga wuta wacce take mai tsananin zafi. Da Allah ta'ala yake haqiqa mun halicci mutum, mutum anan yana nufin annabi Adam, domin a wani waje Allah yake ambaci wa laqad khalaqnal insana, kuma ya zama yana nufin jinsin mutum, ba annabi Adam zatinsa ba. To shi yasa wani lokaci malaman tafsiri suke rarraba, yanzu wajen fadin Allah ta'ala wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Allah ya ce haqiqa mun halicci mutum, min sulalatin min tin, daga tataccen taho, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, sannan muka maida shi gudan mani a cikin mahaifa mai kariya mai tsaro. To in ka kula nan halitta ce iri biyu, wa ake nufi kenan? An ce mun halicci mutum daga tataccen taho. Kai aka halitta daga tataccen taɓo ko ni ko annabi Adamu? Annabi Adamu aka halitta daga tataccen taɓo. To amma ayar da ta biyo baya sai aka ce thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, sannan sai muka sanya shi ko muka maida shi gudan mani a cikin mahaifa mai tsaro. Shin da kai da ni ne aka halicce mu daga gudan mani a cikin mahaifa ko annabi Adamu? Mune. Don haka idan ka fassara mutum da annabi Adamu a wancan waje a ayar farko, to aya ta biyu za ta nuna maka ba shi ake nufi ba. Idan ka fassara ni da kai a ayar farko, ita kanta ayar za ta gwada maka ba mu ake nufi ba. Don haka malaman tafsiri sai suka ce a nan jinsin mutum ake nufi, ba annabi Adamu zatinsa ba, ba kai zatinka ba, ma'ana asalin tushen ɗan Adam. Ɗan Adam mun fara halittarsa ne daga wani sashe ko daga tataccen taɓo, wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin cewa wannan tataccen taɓo ta ce wadda ake nufi shi ne kowane dangi na ƙasa sai da aka ɗauka daga irinsa. Ƙasa mai laushi, ƙasa mai tauri, baƙar ƙasa da farar ƙasa da jar ƙasa, kowace ƙasa an ɗauka daga irinta aka haɗa, shi ne sulala. sannan aka hada, aka kirba, aka kwaba, sannan aka samar da halittar dan adam. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace shi yasa cikin ɗan adam akwai wanda zaka ganshi ja, akwai wanda zaka ganshi fatsi, akwai wanda zaka ganshi baki, akwai kuma wankan tarwada. Sannan a cikin ɗan adam akwai wanda zaka ganshi mai saukin kai, akwai kuma mai tsaurin kai, sannan kuma akwai wanda zaka ganshi mummuna mara hali, akwai wanda zaka same shi kuma mai amfani da kyakkyawan hali. Kamar yadda ƙasa take da bambance-bambancen nan, haka ‘yan adam suka gaji ƙasa da irin bambance-bambancen ta, kowa da akwai. To daga cikin hikimar Allah maɗaukakin sarki ta har haɗo wato dangogin iri na ƙasa kenan wajen samar da halittar Annabi Adam. Da haka asalin halittar daga ƙasa ne. Thumma ja'alnahu nutfatan ay thumma sayyarnahu, sannan sai muka canza tsarin halittar daga ƙasa sai ya koma sinadarin ɗugon mani fi ƙararin makin, wanda muke aje shi a cikin wani wata kwantena, wata ma'ajiya, wani mazauni wanda muka ba shi tsaro da kariya. To al-insan a can malamin tafsiri suna cewa jinsi ake nufi, amma al-insan a nan ana nufin Annabi Adamu ne, domin zancensa ake. Walaƙad khalaƙanal insana, haƙiƙa mun halicci Annabi Adamu, mutum wanda shi ne Annabi Adamu na farko. Allah ya ce min salsalin, daga bushasshen taɓo, min hama'in masnun, wanda yake na yunfu baƙi, sannan kuma wanda yake da wanda ya canza warinsa, ya canza yake wari. Kalmar masnun da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, wasu malaman tafsiri suka ce al-mutaghayyiru min tulil mulk, ya canza ya yi wari saboda tsawon zama da aka kwaɓa shi, sai da ya canza yana wari saboda tsawon zama, shi yasa aka ce masa hama'in masnun. Wasu malaman suka ce abinda ake nufi da masnun shine masbubun musawwarun ala hay'atil insan, yunƙu ne, taɓo ne asalinsa, amma Allah maɗaukakin sarki ya ce sai muka zuba shi a kan frame, muka zuba shi a kan zanen mutum. Wato kamar sai da Allah ya zana mutum, ya ƙera gaban mutum, sai kuma aka ɗauko ruwan taɓo, sai aka tsiyaya shi, sai ya bi sassan gaban, sai ya zama tamkar mutum mutumi, sai ya bushe a haka. Da ya bushe a haka, sai Allah maɗaukakin sarki sai ya busa masa rai, sai ya zama mutum. Wasu malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da masnun kenan, wace ba to kenan kamar walaqad khalaqnal insana, haƙiƙa mun halicci Annabi Adam min salsalin, daga bushasshen yunfu, min hama'in, na bakin taɓo, masnun, wanda muka tsara shi muka zuba shi akan frame din halittarsa. To duka wannan fassara malaman tafsiri sun yi Allahu ta'ala a'lam. Amma waɗanda suka tafi akan cewa masnun yana nufin al-mutaghayyir, wanda ya canza, al-muntin, mai wari, fassararsu ta fi shahara kuma ta fi yawaita. Kuma ko a cikin Al-Qur'ani mai girma can cikin suratul Baqara, da Allah ya bamu labarin wani mutumi mai mamakin yadda Allah zai tashi matattu. Awkal ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه يا وتي الكرياني سي سامو تاغور فانا كوا يا موتي اتبع كوا أنهل كدفو خاوية على عروشها kwafanninta da kwanukan duk sun rushe, ba kowa an mutu shiru. Kala sai ya ce an na yi shi hadihi lahu ba da mautiha, yana mamaki yanzu wannan garin da yaya Allah zai raya su bayan mutuwa. An ce Allah zai raya bayan mutuwa, yanzu yadda suka zaman nan da yayi zai raya su to Allah yana jin sa fa amatahu Allah sai Allah ya kashe shi a wajen mi ata amin sai da yin shekara 100 ka duba ana baka wato duniya ta dade wannan fa labarin mutum daya ne kuma gwaji za a yi akan sa gwaji za a yi akan sa aka kashe shi shekara 100 wannan duk a gwaji ne kai ka san duniya ta dade kai ka san Allah kuwa dan karshen zamani wallahi ya kamata mu ji tsoron Allah ayoyin Allah su rika yi mana wa'azi shi fa wannan shakku yayi mamaki yayi yaya za a yi Allah ya tashi garin nan ko Allah ya ce haka ne sai aka kashe shi yayi zaman mutun gadi shekara 100 kuma ba'athu sannan bayan 100 ta shuɗe Allah ya tashe shi shi Allah yana nan sai ya tashe shi قال كم لبست يتي كوانن كانوا قال لبست يوما او بعض يوم يتي تو كونا كون ديا كو كما بان ما يي كوانا ديا با شيكرا 100 با كو كوانا ديا كو بان يي ما كوانا ديا با ودا يي شيكرا 100 كاغا ودا يي شيكرا 1000 ين ان ذا اتاشي شي مي واي يتي شي كما كوانا 10 كينن كو تيندا مي 100 ياتي كوانا ديا kala sai Allah yace bal a ka bata lissafi labitta mi'ata amin shekara 100 kai fanzur ila ta'amika wa sharabika dubi abincinka na guzuri da kake tafiya da shi da ruwan shanka da yake cikin gora dube su lam yata sanna ba abin da ya canza su ka iya ci yanzu ma wannan ba sai ikon Allah ba Allah ka sa mu cika da imani.
Amin.
Don haka min salsalin min hama'in masnun, masnun ay al-mutaghayyirul muntin, wannan shi yafi shahara. Malam Ibn Ashur a cikin tafsirinsa yake cewa wal maqsudu min dhikri hadhihi al-ashya at-tanbihu ala ajibi sun'i Allah ta'ala iz akhraja min hadhihi al-halati al-mahinati naw'an huwa sayyidu anwa'i 'alam al-maddati dhati al-hayah. Malam yace abin nufi da ambaton waɗannan wato nau'uka na ƙasa Allah ta'ala yace min salsal salsal malamin tafsiri suka ce bushashshen tabo ko Allah yace min hama hama suka ce yunku ne baki atinul aswad masnun mai wari Ibn Ashur sai yace Allah madaukakin sarki ya ambaci waɗannan nau'uka na ƙasa domin ya ja hankali ga duk wani mai tunani mai hankali ya ga abun ban kai na irin yadda Allah madaukakin sarki yake sarrafa al'amuransa yadda ya ga dama yayin da a irin wannan halin na bakin tako wanda yake mai wari wanda ya bushe ya sandare amma cikin ikon Allah da kudurarsa ya fitar da halitta wacce take shugabantar duniya ta fi kowace kuma halitta cikin halittun Allah daraja da alfarma dan Allah ya gwada maka cewa shi mai iko ne ai sauran masu halitta in dai suka kera da abu wanda yake wulakantacce abinda suka kera ba zai karko ba duk abin da ake yinsa da katako idan aka yi shi da mummunan katako jama'a zai yi kyau duk abin da ake yinsa da roba idan aka yi shi da mummunan roba Allah zai yi kyau duk abin da ake yinsa da karfe idan aka yi shi da lalataccen karfe zai yi abin kirki ba zai abin kirki ba amma Allah ta'ala ya ambaci siffofin da kana ganin kamar kushe siffofin ake yi to da abin da aka halitta daga wayannan siffofin sai ya zama shi ma kushashshe ne sai ya zama shi ma aibatacce ne sai ya zama shi ma mai wari ne sai ya zama shi ma sandararre ne sai ya zama shi ma kwababbe ne irin yadda tabo yake kwababbe amma sai Allah madaukakin sarki sai ya daraja shi sai ya mutunta shi Allah ne kadai mai iya haka wallahi duk wanda ya dauki samfuli mummuna to ba zai iya kyakkyawa ba amma Allah ya ce wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala katirin mimman khalaqna tafdila. Wannan sai Allah, hatta dugon mani da Allah ta'ala ya canza tsarin halittar mutum da shi, sai da ya kira shi mai, ya kira shi wulakantacce, sai da ya kira shi wulakantaccen ruwa. Amma sai gashi ana haifan annabawa, sai gashi ana haifan salihan bayi, ana haifan shahidai, muminai, waliyai, sharifai, shugabannin ƙasashe da gwamnoni, ana haifan manya-manyan malamai, kuma ba a rasa tantirai. Eh ma, shi ne amfanin turkawa. Akwai wani abun dubawa a cikin wannan aya. Da Allah maɗaukakin sarki ya ce, haƙiƙa mun halicci mutum min salsalin, daga busasshen taɓo, min hama'in masnu, na baƙin yunƙu mai wari. A wani wuri Allah maɗaukakin sarki sai ya ce da ƙasa ya halicci mutum. Inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam, khalaqahu min turabi. Misalin annabi Isa idan ya ba da mamaki an haife shi babu uba, kamar misalin Adam. Ai, misalin Adamu ne, ka iya cewa ma Adamu nasa ma ya fi ban mamaki. Khalaqahu min turabin, Allah ya halicce shi min turabin, daga turbaya. Can an ce taɓo bushashe, nan kuma an ce turbaya. Turbaya ko ƙasa ce gari. Sannan Allah maɗaukakin sarki yana cewa ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib. Ahum ashaddu khalqan, Allah yana maida martani wa kafirai, wai shin su ne suka fi ƙwarin halitta ne a ganin su, suna ganin sun fi kowace halitta girma da ƙwari ne. Amman khalaqna, ko kuma abinda mu muka halitta kafin su, shin su suka fi, ko waɗanda muka halitta kafin su ne suka fi? Inna khalaqnahum min tinin lazib, Allah ya ce lalle mu mun halicce su min tinin, daga taɓo, lazib mai danko. Kaga mai danko kuma abin bushe ba. Lalle mun halicce su ne daga taɓo ko yunku, lazib wanda yake mai danko, mai kama hannu. Sannan a wani wuri Allah ta'ala ya ce khalaqal insana min salsalin kalfakhar, Allah ya halicci mutum daga salsal, bushashshen taɓo, kalfakhar, kamar kasko. To irin wannan idan ka ci karo da shi, cikin malaman tafsiri akwai waɗanda suke mayar da hankali akan waɗannan al'amuran, musamman a baya-bayan nan, a Sheikh Muhammadu Aminu Shinkiti, Allah ta'ala ya masa rahma, a cikin tafsirinsa a Ghawaul Bayan, abin da yake cewa, yace idan wannan tambayar ta zo maka, yaya can an ce busasshen taɓo, can kuma an ce garin ƙasa, can kuma an ce yunƙu mai danƙo, can kuma an ce mai wari, can kuma an ce kaza, sai ce amsa ita ce annahu zakara afwara zalika turab. Allah maɗaukakin sarki fa yana gaya maka matakan da ƙasar ta bine kafin a halitta. Fa zakara tsawrahu al-awwal bi qawlihi min turab, sai ya ambaci mataki na farko da yace min turab, daga ƙasa, wannan matakin farko ke. Thumma bulla, sannan sai aka jika ƙasar, fa sara tinan laziban, sai ya zama taɓo mai danko. Thumma humira, sannan sai aka tsuma shi, fa sara hama'an masnunan, sai ya zama yunɓu mai wari tunda ya tsumu. Thumma yabisa, sannan sai ya bushe, fa sara salsalan kalfakhar, sai ya zama busasshe kamar kasko a iya kwankwasawa. Afwan, nace cikin Adwaul Bayan, cikin littafinsa Daf'u Ihamil Istiraf, cikin littafinsa Daf'u Ihamil Istiraf, Allah ya saka da alheri.
Amin.
Allah ta'ala ya ce wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Allah ya ce shi kuma iblis shine aljan. Shine a tun aka ce aljan to iblis kenan. Shine on top. Shine shugaban aljanu. Shine uban aljanu. Shi aka fara halitta duk sauran zuriyarsa ne. Kisa Allah yake innahu yarakum huwa waqabiluhu min haythu la tarawnahu inna ja'alna shayatin awliya'a lil ladina la yu'minun. Allah yake shi shedan uban aljanu yana ganinku huwa waqabiluhu da shi da kabilarsa shi da zuriyarsa min haythu la tarawnahum ta yanda ku ba ku ganin su su suna ganinku shi da zuriyarsa suna ganinku amma ku ba ku ganin zaka kabilarsa ne jinsinsa ne amma shi ne aka fara halitta daka aljan anan ana nufin iblis. Allah yake khalaqnahu mun halicce shi shi ma halittarsa akai min qablu. Allah yake tun kafin annabi Adam iblis ya riga annabi Adam amma ba shi yake nuna ko in ka riga mutum kuma sai ka bi shi daraja ba yawa shekaru daban daraja daban girma daban daraja daban ita daraja Allah yana bayar ta ga wanda ya ga dama. Iblis ya fi annabi Adamu a shekare ya riga shi zuwa da nassun alqur'ani mai girma min qablu gabanin hidimar halittar annabi Adam shi iblis an yi shi yasa lokacin da aka halicci annabi Adam iblis yana cikin alfarma yana cikin mala'iku shi jinsin halittarsa daban sinadarin halittarsa daban ba tare da irin ta mala'iku ba amma Allah ya hukunta su rayu tare yana cikin su sa'ilin da aka halicci annabi Adam kamar yadda alqur'ani yake bamu labari kuma zai cigaba da bamu labari Allah madaukakin sarki yace lokacin ma iblisu yana nan kamar yadda ya fada cikin suratul kahf wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana minal jinn ففسق عن امر ربي ان لوكاتين da muka ce da mala'iku ku yi wa adamu sujjada fasajadu sai suka yi biyayya suka yi sujjada illa iblis kana min aljinn sai iblis shedan shi kuma dama dangin aljannu ne kenan yana nan gabanin halittar annabi adam gabanin umarni da yin sujjada wa annabi adam wajanna khalaqnahu min qablu aljani ko iblis mun halicce shi tun gabanin halittar annabi adam min nari samu shi kuma daga wuta mai tsananin zafi nari samu suka ce wuta mai tsananin zafi wacce take tatakkiya fasiya babu hayaki a cikinta samsam a wani wuri Allah ta'ala ya ce wa khalaqal janna min marijin min nar Allah ya halicce iblis daga harcen wuta suka ce marriage yana nufin tsololon wuta wannan wanda yake canza kaloli yayi maka ja yayi maka blue yayi maka green wani lokaci har yayi maka fari to wannan shine marriage to daga wannan aka dauka aka halicci iblis shi iblis sai ya dauka cewa sinadarin halittarsa ya fi sinadarin halittar annabi Adamu daraja yana ganin wannan ai tabo ne mai laushi ba shi da kuma mai sanyi ba zai iya ba wa kansa kariya ba shi kuma yana ganin akwai zafi akwai tsanani kuma ba wanda yake tinkare shi zai yi martani shi da kansa don haka shi yana ganin ta fiskar sinadarin halitta ai ya fi tabo alheri ya fi tabo alfarma haka ya dauka shi kuma Allah yana ba da umarni ya hani jarrabawa ne ba lissafinka bane ba don haka Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin ga sanadarin halittar annabi Adam ga kuma sanadarin halittar wato iblis wanda shine asalin tushen aljanna sai Allah ya ce
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين
وبنجي تعالى يتي وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين الله يتي تنذوك تندى وبنجدن كيتي دا ملائكة بايان أنحل تشأن بآدم تشأن سيتي دا ملائكة إني خالق بشرا ai kafin ya halicci annabi adam sai ce da malaiku inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun ya ku malaikuna ina sanar da ku cewa zan halicci bashar mutum zan halicci wata halitta ba malaika ba ba aljani ba bashar mutum min salsalin min hama'in masnun daga bushashshen tabo na bakin yunbu mai wari a wata sura cikin suratul baqara Allah ta'ala yake Allah ya ce da mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa wato in ka hada zancan kenan Allah ya ce da su zan halicci mutum ga sinadarin halittarsa sannan idan na halicce shi shine wanda zai zama khalifa ta aban kasa Allah ya sanar da su wannan mala'iku masu amsawa ne ƴan na'am shikenan suka yi na'am ba sai wa Allah musu la yasdiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba ta ce kafin ya ce kuma duk abin da yace shi ake sai ce fa idza sawaituhu idan na daidaita halittarsa na tsara halittarsa wa nafakhtu fihi min ruhi na kuma busa masa daga ruhi na da na samar ba daga ruhi na ni na siffata ba daga ruhi na da na halitta ya jingina ruhi zuwa gare shi suka ce litashrifi don girmama annabi adam Allah yakan jingina wa kansa abu wani lokaci don daraja wannan abu ku duba samudawa da suka kita guwar annabi salihu sai tai daraja har Allah yace wa qala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiya manzan Allah annabi salihu yace da su fa ku kiyayi taguwar Allah kuma ku kiyayi gurin shan ruwanta sai aka ce taguwar Allah to wannan taguwa sai ta mutu taguwa ta alfarma saboda an danganta ta an jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan ma kwatankwacin haka ne fa idza sawaituhu idan na daidaita halittarsa komai ya fito a daidai jama'a halittar mu ba a daidai take ba me ya maka yawa ba abin da ya maka yawa daidai kake yadda dan adam zai baka mamaki shine idan akai mutum dan kuma ma kamar ni din nan sai kaga yana jin dadin rayuwarsa idan akai mutum haka mai babban frem sai ga shi ma yana jin dadin rayuwarsa an gane ko ba za ka ga mutum dan lange-lange sai ya zama baya jin dadi iska tana daukar sa ko yana zamewa ko baya iya daukan kaya kuma ba za ka samu haka ba sai dai ba shi lafiya ba kuma za a yi mutum shirgege kaga wai in ya zauna ba zai iya tashi ba ko kuma kaga wai ba zai iya zama ba ko kuma kaga ba zai iya gudu ba ko kuma kaga za ka ga shi ma yana rayuwarsa kuma ta masa shine tafwiya Allah ya daidaita halitta hancinka bai ma yawa ba idonka bai ma yawa ba kunnanka bai ma yawa ba yadda Allah yayin nan haka ya kamata da ma ai in za a nemi shawararka baka isa ka bada shawara fiye da haka ba yanzu abu ɗaya na halittar kan aka dauka idanuwanka aka mai tsukeya in muka dinga gudu a garin nan ba mai tsayawa ko ba haka ba lokacin muna yara ana cewa wai in kana so ka gane aljana zaka ga kafarta da kofato in ka ga kofato ko ba da mallafiya sai gudun fanfalaki amma yanzu kun ga mun tafi da juna, muna zaune, ba ma kyamar juna, ba ma tsoron juna, saboda halittar daidaitacciya ce, iri ɗaya ce, amma kamar kowa da tasa. Taswiyar kenan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah ya ce da mala'iku, idan na daidaita halittar na gama tsara ta, na zana ta, na yi mata frame, wa nafakhtu fihi min ruhi, na busa mata daga gudumawa da ɗaukin rai da na kera, fa ka'ulahu sajidin, to ku faɗi ku yi mashi sujjada. Allah ya ce ku faɗi ku yi mashi sujjada. Kikin mala'iku suka ce ala sam'i wa ta'a, mun ji mun bi mun gani. To amma anan za mu ga Allah maɗaukakin sarki kai tsaye ce musu yayi zan halitta, inna halitta, ku faɗi kuma sujjada. Amma a wani wuri Allah ya ba mu labari, ba fa daga halittar ba ne, kawai dan an halicce shi daga yunɓu sai aka ce a masa sujjada, a'a. Wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adam. An gane ko? To ba daga halittar bane sai da aka yi masa alfarmar ilimi, sai da aka gamsar da su cewa ya fi su, su daga haske aka yi su, aljan daga wuta, shi wannan daga tabo, dan haka kowa ma da sanadari aka yi shi. Dan haka da me za a gamsar da su su faɗi masa sujjada shine a ƙara masa da wani abin da su ba su da shi. Dan haka sai Allah ya ba shi ilimi. Da ya ba shi ilimi sai Allah ya tambayi mala'iku, ya fitar musu sunayen abubuwa da yarurruka, ya ce ko za ku iya mun bayanin yarurrukan nan da sunayen nan, ga turanci, ga larabci, ga zabarmanci, ga gwaranci, ga fullanci, ga yarbanci, ga barbarci, ga sunan karekaranci, ga inyamuranci, ga sunan yarurruka da sunayen abubuwa, ko kun sani? Suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka, la ilma lana illa ma 'allamtana, ba abin da muka sani sai abin da ka sanar da mu, ba mu san wannan ba. Innaka antal alimul hakim. Sai Allah ya ce to Adamu karigo sanar da su. An gane ko? Adamu sanar da su. Kale ya Adamu anbi'uhum bi asma'ihim, Adamu gaya musu sunayen abubuwan nan, gaya musu yarurrukan nan. Sai ga annabi Adamu yayi turanci, yayi larabci, yayi barbarci, yayi kanuranci, yayi inyamuranci, yayi kaza, yayi kaza, yayi kaza, yayi kaza, yayi Hausa. An gane ku? Da annabi Adamu ya gama zuzzuga ilimi, ya zuba ilimi, ya zuba ilimi, Allah ya ce alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, ban gaya muku ni ne masanin gaibu ba, sama da ƙasa duk na san su, ƙarƙashi na suke, cikin ilimi na suke. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, kuma na san abin da kuke bayyanawa da abin da kuke koyewa. To anan da annabi Adamu ya ci taro, sai Allah ta'ala ya ce da mala'iku to kuma sujjada. An gane ku? Sai Allah ya ce to kuma sujjada. Don haka mu ji tsoron Allah, ana samun martaba ne da dalili da sanadi, ba haka kawai ba. Ka je kayo amarya, kawai iya auro ta kai, ka zo a gidanka, ka ce sai ‘ya’yan uwar gida sai sun bauta mata, ba da ilimi ta zo ba, ba kuɗi ta kawo ba, ba wani abu ta zo da shi ba, kawai sai a bauta mata don ka auro ta, wasu ba auro ta kai ba ita? In mutum zai san daraja a bauta masa, to darajarsa ta bayyana ga dalili. Amma ba haka kawai don kai ne mai gida ba, to dole a ma ta waye ka gaba daidai ba. Allah da ya halicci annabi Adamu, ya halicci mala'iku, bai umarce su da masujjada ba, sai da ya fifita shi a kansu da ilimi, suka gamsu cewa ya fi su. Sai aka ce to su yi sujjada. In kana so ka ba mutum umarni, ka taimake shi don ya maka biyayya. Ubangiji Allah ka sa mu cika da imani. Amin. Abinda muka yi daidai Allah ta raka da mu cikin ladar sa. Amin. Abinda na kuskure Allah ka gafarta mana. Amin. Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa bina fi ma afaita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqq wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabaraka rabbana wa ta'alaita lakal hamdu ala ma qadaita wa lakal shukru ala ma a'taita wa atubu ilayka ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله